إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منا قد يقع الله تبارك وتعالى دينونا منا كيوي ورشي كرا يوغا شي الله يسا منساك جنون ونوة رمضان يو تيغا ونوة لي البركة هجرة دبودة ريهودة أربعين دهدو wadda ta yi daidai da 23 ga watan 3 shekara ta 2023 ta miladiya. A wannan lokaci ne da za mu yi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala a kan ni'imarsa. Muna addu'a kan Allah ya rizkar da mu watan Ramadan, da shi Allah ya amsa addu'anmu ya rizkar da mu wannan wata mai albarka. A dole ne mu yi godiya ga Allah. Sannan kuma mu wa'azi, mu wa'astu da waɗanda suke tare da mu bara yanzu yau ba ta tare da mu. To haka mu ma fa wannan majalisi wata ran waɗansu ne za su zauna a cikinsa, ba mu ba. Muna gani yanda duk shekara malaminmu Sheikh Muhammad Abdullah Zarban al-Ghamidi yakan so ya yi tarayya da mu a cikin majalisin nan da turo da 'yan kalmomi, yau gashi a wannan Ramadan ɗin ya zo ba za mu sake jin wannan sauti nasa ba. Muna roƙon Allah ya jaddada rahama a gare shi, Allah ya haska kabarinsa, ya rizkar da shi da babban mukami a aljannatul firdaus. To yayin da muke godiya ga Allah ga wannan ni'ima, kuma muke yi ma kanmu wa'azi ga wato abinda saurin gushewar rayuwar nan, to lokaci ne kuma da za mu ƙara tunatar da kanmu abinda duk shekara muka saba muna tunatar da kanmu na wato muhimmancin tafsirin Alƙur'ani a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. Ko yaushe muna maimaitawa muna faɗa a farko cewa wannan wata na Ramadan wata ne na Alƙur'ani, domin haka Allah ya sifanta shi a cikin Alƙur'ani, yace shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, watan Ramadan wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. Kuma yace inna anzalnahu fi laylatil qadr, mun saukar da Alƙur'ani a cikin dare wanda yake laylatul qadr, dare wanda yake na iko. Kuma yace inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, mun saukar da shi a dare mai albarka. Duk wannan ishara ne ga alaƙar watan Ramadan da Alƙur'ani. Don haka wato darasin tafsiri a cikinsa da kuma yawan tilawarsa da yawan tadabburi a cikin ayoyinsa yake da muhimmanci ƙwarai da gaske, kuma yake da munasaba dacewa da abinda Allah madaukakin sarki ya gwama tsakanin watan wannan wata na Ramadan da kuma Al-Qur'ani. Kowanne daga wannan alakar ɗaya daga cikin abin da ya nuna ta bayan wannan aya ta Al-Qur'ani shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-siyam wal Qur'an yashfa'an yawm al-qiyama, da azumi da Al-Qur'ani suna yin ceto ranar al-qiyama. Amma azumi zai ce ya Allah na hana shi cin abinci, wato na sa shi yunwa da rana, ka bani cetonsa. Al-Qur'ani kuma zai ce na hana shi bacci da daddare, ka bani cetonsa. Saboda haka hada waɗannan wato muhimman abubuwa, azumi na watan Ramadan tare da tilawa Al-Qur'ani da kuma kusantar Al-Qur'ani, yana da abu ne wanda yake wazifa ce da ta dace, da kuma ya wajaba mu gode ma Allah akan Allah ya mana wannan tawfiki, wanda da yawa kasashen musulmi ba su da wannan. Da yawa kasashen musulmi ba su da wannan al'ada ta wato jaddada alƙawari da Al-Qur'ani, jaddada ahadi, jaddada alaƙa da Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan, wanda wannan albarka ce mai yawa da Allah ya yi mana a wannan ƙasa, da ya wajaba mu gode ma Allah. Sannan kuma mai addu'a ga magabatanmu da suka raya wannan sunna a wannan ƙasa tamu, tun daga su Shehu Usman ɗan Fodiyo, Allah ya ƙara rahama a gare su, da kuma wanda suka biyo baya na malamanmu a wannan al'umma dukkan ɓangarori, tare da saɓanin fahimta da ake da ita da manhaji da ake da shi, amma kusan dukkan ɓangarori na musulmi ahlus sunna waɗanda suke ba shi'a ba a nan, da ma'anar wanda ba shi'a ba, wato sun ɗauki wannan manhaji na tafsirin Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan. Kuma wannan wato koyi ne da abinda aka da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gadar mana cewa dukkan watan Ramadan yana muraja'ar Al-Qur'ani tare da mala'ika Jibril, yana bitar abinda aka saukar na Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan tare da mala'ika Jibril har a shekarar da zai bar duniya, shekarar ƙarshe ta sa a rayuwar Ramadan na ƙarshe nasa, sai da ya sauka biyu tare da mala'ika Jibril, wanda ya ɗauki wannan a matsayin alama na kusantowar ajalinsa. To wannan shine ya assasa wato alaƙar musulmi da Al-Qur'ani, yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan yake wato kusantar Al-Qur'ani, kusanta ta musamman a cikin wannan wata na Ramadan. Kuma da haka magabata suka ɗauko abin a bayansa, kuma inda aka ruwaito daga ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, Qatadah bin Da'amah as-Sadusi rahmatullahi alayhi, imamu ahli al-Basra, ɗaya daga cikin almajiran Anas ibn Malik radiyallahu anhu, cewa idan watan Ramadan yayi, Qatadah yana fuskantar Al-Qur'ani da tafsirinsa kawai. Imamu Malik shi ma haka aka ruwaito daga gare shi, idan watan Ramadan ya zo sai ya daina majalisin hadith, majalisin riwayar hadith da yake sai ya daina, majalisin fatawa da yake sai ya daina, sai ya fuskanci Al-Qur'ani kawai. Saboda haka kun ga wannan ya nuna abinda magabata suke na fuskantar, na wato jaddada sabunta alƙawari da ahadi tare da Al-Qur'ani a cikin wannan wata na Ramadan. Akwai wanda kuma wannan ya haɗa wato wanda suke yi a ɗaiɗaikunsu, kamar yanda da yawansu sun kasance wato wurdinsu na Al-Qur'ani yana zamantowa in watan Ramadan ya yi zai zamanto daban, wurdin da suke na Al-Qur'ani daban ne, kamar yanda aka na ta gaya mana kisoshin magabata daga ciki wanda zan iya tunawa, wanda a majalisai na da duk na an faffaɗe su, amma wanda zan iya tunawa in gaya mana shi ne al'adar da aka ruwaito daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan amirul mu'minina fil hadith, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, malamin Imam Ahmad ibn Hanbal, kuma almajirin Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alal jami'. Ya kasance idan watan Ramadan yayi kullum sai ya sauke Al-Qur'ani sau biyu, yana saukar rana yana saukar dare a cikin watan Ramadan. to waɗannan mutane da suka yi waɗannan in ana faɗa za ka ji ɗin kamar yadda muka ce in to wannan in ɗin ma'ana biyu ce ko dai cewa a wato ba ta ijabi abin mamaki ko kuma ta cewa tabbijan wato wane mutum to haka ɗin ne saboda su a gaskiya Allah ya sanya albarka a lokacinsu Allah ya sanya albarka a lokacinsu a cikin sheka a cikin lokacinsu sai ka ga abinda za su yi lokaci dan kankani sai ga sun yi abu mai yawa to ba wani abu bane illa gaskiyar fuskantar su ga Allah da kuma gaskiyar da kuma kokarinsu da gaske suke yi wajen fuskantar Allah din amma mu yanzu saboda a wato rauninmu da kuma rashin a gaskiyar nufinmu wajen fuskantar Allah din shi yasa ba mu da irin wannan himma wanda a wajibinmu shine mu rinka hangen irin waɗannan bayin Allah da suka yi wannan abin dan na farko mu san cewar lalle muna buƙatar mu zage dantse sannan kuma mu san cewa da sauranmu dan kada mu rinka ruɗuwa da kanmu muna ujubu muna mamaki da kanmu ga waɗanda suka bauta ma Allah da irin wannan bauta muka ina muka kai wannan ya dan sa mana nau'i na tawazu na kaskantar da kai mu raina kawo kanmu domin kuma mu dada ƙara zabura domin mu kwatanta da su domin a kamar yanda mawaki yake cewa fatashabbahu in lam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falah wato ku yi kama da su koda ba ku zamanto tamkar su ba domin shi kama da waɗanda suke masu kammala wannan rabauta ne wato kai kama da waɗanda suke sun samu al'umma ta yi musu shaida da cewa waɗannan bayin Allah ne na gargari to kai kama da su kai koyi da su koda baka kai irin nasu ba to wannan rabo ne to wannan ya nuna mana wato al'adar magabata as-salaf da ake ta faɗa as-salafus salih ko salafun as-salih wato magabata na gari waɗanda suka gabace mu wato su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da kuma wallazina taba'uhum bi ihsan da wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo to ga abinda suka kasance akai dan haka mu jaddada ahadinmu da alqur'ani to ɗaya daga cikin jaddada ahadinmu da alqur'ani shine tsayar da irin waɗannan majalisai na tafsir da kuma saukewar alqur'ani da ake a cikin sallar tarawih wanda ya samo al'ada tun a magabata Imam Ahmad ibn Hanbal wanda shi ba tabi'i bane bal yana daga cikin wato ba ma cikin tabaul atba' bane tunda malaman sa sune atba'un wato tabaul atba' wato karni na biyar kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace a zamanin su an kasance akwai waɗanda ake ajiyewa suna kiyaye wato ayoyi da masu limaman sallar tarawih suka manta ba su karanta ba suka tsallake kuma ba a gyara musu ba suna rubuta waɗannan ayoyi yanda in aka samu waɗansu darare sai a gaya musu sai su sake karanta su dan ya zamanto cewa an wajen hatimarta alqur'ani an cike alqur'anin kaf dan saboda samun albarkar yin hatimar alqur'ani a cikin sallah to wannan yana daga cikin shi ma jaddada ahadi wato da kusantar da sabunta alaka da alqur'ani a cikin watan ramadan mutum ya saurare shi a cikin sallar tarawih a cikin sallah wato kuma sallan nan sallar dare wanda Allah ta'ala ya sifanta lokacin da cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila sa'o'in dare sune suka fi tsananin wato daidaito tsakanin zuciya da harshe kuma sune suka fi tsayar da zance wato tasirin karatu ya fi tsanani ya fi karfi a cikin sa'o'in dare to hikimar Allah jalla wa ala aka shar'anta mana yin wannan sallah da daddare to daga cikin abin da zai sabunta mana alaƙar mu da alqur'ani sauraron karatun alqur'ani din a cikin sallar tarawih wanda ɗaya daga cikin ayyukan ibada ne da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya koya mana wannan wato a karanta ma mutum alqur'ani ya saurara kuma inda yazo a hadisin Abdullah ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya karanta masa wani abu na alqur'ani sai yace ya rasulullah aqra alayka wa alayka unzal in karanta masa alqur'ani bayan kai aka saukar mu da alqur'ani yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina so in ji alqur'ani daga wani na ya karanta masa tun daga farkon suratul nisa har sai da yazo wato har sai da yazo kusan rubu'i cikin tsakiyar rubu'i na hudu inda yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa hasbuk wato dakata haka sai ya daga kansa sai ya ga idanunsa suna kwarara da hawaye to wannan ya nuna mana cewa shi kansa ka taurari karatun alqur'ani ibada ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana so shi ma ya ji karatun alqur'ani daga wannansa to kun ga duk wannan yana daga cikin jaddada ahadi da alqur'ani saboda haka bil khulasa fuskoki uku muke da su na fuska ta farko wato mutum ya zamanto yana da wurdinsa na karatun alqur'ani kadde alal aqalla watan ramadan kar ya wuce mutum bai yi saukar alqur'ani ba daidai gurgudu abinda ya sauka kuma ko yaushe mutum ya tsara to Allah madaukakin sarki falallarsa ba ta da iyaka fuska ta biyu sauraron karatun alqur'ani a cikin sallar tarawih da sallar tahajjud ita ma wannan ibada ce wanda take sabunta alaka take dan take kulla dankon wato alakar bawa da alqur'ani sannan kuma na uku halartar majali inda ake yin tafsirin alqur'ani domin sanin ma'anarsa da kuma bude ma mutum kofofin yin tafakkuri yin zurfin tunani da kuma yin izina da kokarin halar wato zakulo darussa a cikin ayoyin alqur'ani wanda wannan shine yake ƙara imani innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wato mu'minai sune wanda an ambaci Allah zukatansu suke cike da tsoro suke raurawa kuma idan aka karanta musu ayoyinsa sai ayoyin su ƙara musu imani ko qira'ar ko tilawar sai ta ƙara musu imani to wannan shine fa'idar da zai sanya mu fahimci cewar hakika watan ramadan makaranta ce da ake tsarkake mu ake mana horo ake mana tarbiyyar da zaka sa idan mun fito daga cikin watan ramadan zamu fito muna masu ƙarin imani muna masu imanin mu ya zamanto yafi yadda muka shiga farkon watan to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkance mu da waɗannan kwanaki da waɗannan majalis waɗanda muke yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu zamanto cikin masu gode ma ni'imarsa da ya rayar da mu har muka sake ganin wannan watan ramadan kuma Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu kuma muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya sa muka zo muka yi wannan watan ramadan bayan an gama zabe wanda aka ya sanya al'umma a cikin halin dardar ba a san halin da zai kasance ba yau da ba dan rahmar Allah ba da falalarsa da ya amincar da mu da yanzu yanda zaben nan ya zamanto gab da lokacin ramadan inda Allah bai amincar da mu ba da yanzu ana zaune cikin tashin hankali da yiwuwa ma irin wannan majalisi ba zai yi ba amma cikin rahmar Allah da falalarsa Allah madaukakin sarki ya kame hannun mabarnata Allah ya saukar da rahama a kanmu ya sanya masu mugun nufi ba su samu ikon zartar da mugun nufinsu ba kuma ya sanya sanyin zuciya a cikin zukatan kowa sawa'un wanda suke nasara ko wanda ba su samu nasara ba kan wato kada su tada zaune tsaye zaman lafiya shine yafi komai to wannan ni'ima ce babba daga Allah tabaraka wa ta'ala da ya wajaba mu gode ma Allah jalla wa ala sannan mu yi kyakkyawan addu'a ga jagororin wannan al'umma tun daga kan shugaban kasa da ya tsaya kan a tsaya a yi zabe bisa adalci da kuma gwamnoni da kuma jami'an tsaro da kuma shugabannin jam'iyyun siyasa su kansu akan yadda suka haƙurƙurtar da kansu dukkan su mune musu addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya rahama a cikin ya karfafa rahama a cikin zuciyarsu Allah ya game mu da su gabaki daya a cikin rahamarsa kuma Allah ya ba mu albarkar wannan wata Allah ya ba mu dacewa da kyawawan ayyuka ya sanya mu waɗanda cikin waɗanda yake suke yin azuminsa da tsayuwar daransa da za su samu gafara abin da ya gabata na zunubansa na zunubansu gabaki daya innahu sami'un qaribun mujibud da'awat to bara mun tsaya a ƙarshen mun gama suratul ankabut saboda haka yau insha Allah za mu tashi suratul rum ita ce inda za mu tashi tafsirin wannan shekara wannan shine majalisun mu na farko a wannan sura mai albarka bismillah al-rahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم فيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
نعم سورة الروم وانا سورة هكا سونا انتهيك سورة الروم تن ازامن النبي صلى الله عليه وسلم هكا اكا انبتشيسا كما تنها دا تكين سورة رندا با عيساب آمي با وجن سونا انتا با كده وانا سونا انبا وانا سونا با حديث حديث عند امام احمد يرويتو شوى أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونمجهن دقى تكين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأي سلر أصباه سيكرنت الروم أتكينتا وفاق تير حابي يتي سيكرنت سورة الروم أتكين سلر أصباه شيء النبي صلى الله عليه وسلم سي باين أني سلى سيتي أنسان يعني وهمي أتكين كراتوه yace to daga cikin ku fa inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna alwudu akwai wadansu da suke sallah tare da mu ba sa kyautata yin alwala fa man shahida as-salata ma'ana falyuhsin alwudu wanda duk yayin sallah tare da mu ya kyautata alwala wanda yake nuna cewa wato rashin kyautata alwala daga wajen mamu takan yi tasiri akan wato akan qira'al liman to wannan ashahid anan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya karanta ar-rum a ciki kun ga an ambace ta da wannan suna ar-rum kamar yanda muka sani su daula ce mutane ne waɗanda suka kasance da daular su a yammacin duniya tun daga Sham har zuwa kasar Rum su kuma yawanci wato turawa ne jajaye ne shi yasa ma Laraba suka ce musu banul asfa saboda su ba su da irin duhun nan na Larabawa baki baki mai dan duhu duhu su haka zaka gansu a jajaye jajir shi yasa ake ce musu banul asfa asalin su mutanen Yunani mai Girkawa suka hadu suka cakudu da kuma waɗansu mutane na wato a gabar kogin Mediterranean da inda yanzu ƙasar Turkiya take inda ake cewa Anatolia suka harhaɗu suka zamanto daular Rome wadda take su kashi biyu akwai ta yamma wadda take da headquarter ta a birnin Rome inda fa wato inda da a lokacin nan a can fafa Rome yake kafin ya koma Vatican da kuma bangare na gabar wadda ake ce mata Byzantine wadda ita kuma headquarter ta ita ce Constantinople garin da wato daya daga cikin sarakunan daular Rome Constantine ya gina shi ya sa masa suna da sunansa Constantinople wanda ita ce musulmi suka ci ta a shekara ta 2443 karkashin Muhammad al-Fatih Turkawa daular Atras suka ci ta da yaki suka mayar da ita garin Istanbul shine garin Istanbul ne ai da nan ne headquarter daular Rome ta gabas to daular Rome ta gabas suna da ta kai har cikin Syria har gabar kasashen Hijaz zuwa wajen da ake ce ma Adriat da Busra a kasar a cikin Jordan ne to sarkin su shine Herakl wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa takarda ya kira shi zuwa ga musulunci ilahi Herakl azim ar-rum wato shugaban Romawa to watakila zami shak zami mamakin ya aka yi har suka samu wannan kima aka ambaci sunan su a cikin alqur'ani aka ambaci har aka ambaci sura da sunan su to wannan ba wani abu bane illa ishara ga cewa su kansu kafirai wajen alakar musulmi da su ba alaka ce ta bai daya ba akwai wanda kafircin su yafi sauki bisa kafircin waɗansu kuma saboda sarkin su yayin da aka kai masa wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya girmama wanda suka kawo wasiƙar ya karanta ta har ma yayi niyyar shiga addinin musulunci sabanin farisawa wanda su da aka kai musu wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin su Kisra sai ya yayyaga ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yayyaga mulkin sa kamar yanda ya yayyaga ta kisa tunda daular su ta fadi bata sake tashi ba daular Farisa ba daular Sasaniya bata sake tashi ba tunda ta fadi to albarkar karrama wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi kun ga yanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye musu daraja saboda haka yanzu waɗannan jikokin su ne yanzu kamar kasar irin su Faransa da Denmark da sauransu da suke cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da sannu su ma za su zama to kamar daular Farisa waɗanda kuma suka kiyaye da daddan alkamari na darajta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin tozarta sha'aninsa da rashin wulaƙanci gare shi da zaginsa to su kuma Allah zai kiyaye musu karamarsu kamar yadda Allah ya kiyaye musu karamarsu har Allah ya kiyaye ambatansu ake ambatan sura a cikin alqur'ani da su aka ambaci sura ta alqur'ani da sunansu to wannan sura bittifaqin malamai sura ce da aka saukar da ita a Makka kuma a tarkibinta ana cewa an saukar da ita bayan suratul inshiqaq wanda wannan yana daga cikin ijtihadin malaman tafsiri da suke yi a malaman asbabun nuzul amma babu nassi akan lokacin da aka saukar da ita sai dai kusan dukkan malamai sun yi ittifaki cewa a Makka aka saukar da sura mawdu'in wannan sura shine wato tabbatar da mu'jizar alqur'ani tabbatar da mu'jiza ta alqur'ani da cewa alqur'ani wato zancen Allah ne jalla wa ala da kuma tabbatar da hikimar halitta da kuma nuna a matsayin matsayin nasara cewa daga Allah kadai take kuma tana zuwa ne da abinda Allah madaukakin sarki dama tan yana cikin kaddararsa da kuma cewa asbab ba su ne za su kawo nasara ba da kuma bayyana dalilan kadaituwar Allah jalla wa ala da kuma gaskiyar tashin alkiyama da sifanta tashin alkiyama da sifofi daban-daban don a kusantar da ita a cikin zukata a san yadda tashin alkiyama take tunda a wannan surar aka ambaci tashin alkiyama da sifofi har guda uku wa yawma taqumu sa'atu yublisu almujrimun wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu almujrimu wa yawma taqumu sa'atu
ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أشنكر شن سورة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث كن قولي أكو أكسفن تاتا saboda haka ɗaya daga cikin manyan mawdu'an wannan sura shine tabbatar da imani da tashin alkiyama saboda haka ta kunshi shikakken imani manya guda uku bayan tauhidin Allah shine na farko da kuma dalilai akan tauhidin sa sai kuma tabbatar da imani da alqur'ani da kan cewar shi gagar koyo ne da kuma cewa babu kamar sa da kuma tabbatar da tashin alkiyama sannan sanya abubuwan da kuma surar ta kunsa na wa'azi da na wato wa'azi da ake yi ma mu'minai wanda yake zai rayar da zukatansu wanda zai sanya su wato su nisanci wato saban Allah cewar saban Allah da abinda mutane suke aikatawa shine dalilin gurbatar duniya da bayyanar fasadi a bayan kasa saboda abin da mutane suke aikatawa ne wannan sune wato bisa umumi sune mawdu'an wannan sura ne albarka to sai mu shiga tafsirin Allah ta'ala yace alif lam mim wannan Allah ne kadai ya san ma'anar waɗannan harufa amma suna daga cikin harufan da suna daga cikin isharori da suke zuwa na alqur'ani na nuna cewa alqur'ani wato mu'jiza ce wato wanda ba wanda zai iya kawo shi domin waɗannan harufa ne wanda daga su ne ake harhadawa ake tayar da zance na larabci to amma gashi ba wanda yake da iko ya hada irin waɗannan harufa ya tayar da zance na larabci wanda zai kasance tamkar alqur'ani wanda zai koyi alqur'ani yace shi ma yazo da nasa saboda haka wannan ya kasance yana daga cikin abin da yake nuna ijazin alqur'ani sannan Allah yace ghulibatir rum an yi galaba akan rum wato an yi galaba akan rumawa wato an ci su da yaki wannan wato abu ne wanda yake sananne amma Allah ya fada yace an ci nasara akan su maqsudin ba shine a fada ba tunda wannan sananne ne cewa an ci nasara akan su dan haka nanatawa ba shine muhimmi ba to yaya za ai alqur'ani yazo ya fada abinda kowa ya sani a wannan shimfida ce na abinda zai zo baya na kan cewar cewa wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu to za su ci galaba bayan galabar da aka ci akan su shine maksudin wannan wato an ci nasara akan rum an yi galaba akan su wannan haka yake kuma ba shine karshen zancen ba to kuma kun ga a cikin wannan sai Allah madaukakin sarki ya nade ambatan suwaye suke galabar akan su ai wanda suke galaba akan su farisawa ne in aka ambace wanda suke galabar za a ambaci farisa a cikin alqur'ani farisawa ba su cancanci a ambace su a cikin alqur'ani saboda bautar mushrikai ne masu bautar wuta su kan rum ahlul kitab ne suna bin addinin nasara addinin annabi isa suke bi kustantin asalin su mushrikai ne rumawa akan addinin grekawa amma kustantin shine ya mayar da su zuwa addinin kirista suka rike addinin kirista abun mamaki wanda ya rubuta tarihin daular su baturen ingila edward gibbon the collapse and fall of the roman empire wanda ya faduwar daular rum shi abinda yake masa ciwo ta yaya aka mayar da rum daular kirista kamata ya kyale ta a cikin daular ta tabautar gunki shi yana alfahari da mushrikancin daular rum wai alfahari yake da wannan to amma wato a shekara ta 300 bayan annabi isa alaihi salatu wassalam a lokacin nan Constantine ya shiga addinin kirista ya mayar da daular ta zama to daula nasraniya to saboda su ahlul kitab ne shi yasa sai suka samu albarkar a ambace su tunda su suna riƙe da littafin Allah kuma sun fi kusa da mu'minai saboda mu'minai suna murna akan cewar Rum nasu ne, yayin da ake galaba a kansu sun yi bakin ciki, shi yasa sai aka yi ishara ga wannan bakin cikin nasu, aka ce an yi galaba a kan Rum, wato abin da ya tayin muku da hankali. Su kuma mushrikai suna murna a kan cewa ga su waɗanda suke bautar gumaka kamar mu sun yi nasara a kan waɗanda suke cewa suna riƙe da littafin Allah. To saboda haka sai suke farin ciki. To Allah maɗaukakin sarki sai ya ambaci abinda zai zo baya na wato at-tanabbu'i, ba da labarin gaibi, domin tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma faranta rai ga mu'minai, cewa kada ku yi bakin ciki da sannu yadda aka yi nasara akan su, kuma za su zo su yi galaba. Fi adin al-arq, an yi galaba akan Romawa a mafi kusancin ƙasa, wato da ƙasar su mafi kusancin ƙasa, ba a faɗi daga me take ba, kusancin daga me, saboda za iya zuwa mafi kusancin ƙasashe da ƙasar Larabawa, ko mafi kusancin ƙasashe da ƙasar ita Rum, wato da ƙasar wato Rum, mafi kusancin ƙasa da ƙasar Rum inda aka yi galaba a kansu, ishara ne ga Aljazira. Mantiƙar Aljazira ita ce mantiƙar da ke tsakanin Iraq da Sham, wanda kudancin Turkiya yake a nan wajen. Waɗansu sun ce an yi wannan yaƙin ne a Anfakiya, to sai ya zamanto a cikin ita Anfakiya Aljazira take. Waɗansu kuma suka ce a wannan yaƙin an yi shi ne a Azri'at, tsakanin Azri'at da Busra wanda a cikin Jordan take. To nan Azri'at da Busra shine mafi kusancin ƙasashen Rum da ƙasashen Larabawa da ƙasar Hijaz. To kun ga fi'adin al-ard, mafi kusancin ƙasashe wato da ku ƙasashen Larabawa sai ya zamanto a Urdun, wato isha inda ake wannan yaƙi. Wannan yaƙin sananne ne a tarihi, wato sun dade daular Rum da daular Farisa suna yaƙi da junansu, domin a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ta kasu kashi biyu tsakanin waɗannan manya-manyan dauloli guda biyu. Daular Farisa a gabas, wadda ita ce ake ce mata da ta fara ta Farisa ta koma ta daular Sasaniya, da kuma daular Rum a yamma, ana ce mata Rum, ana ce mata Byzantiniya, har wato a karo na ƙarshe wanda shi ne ya zo da daidai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yaƙoƙin ya zamanto tsakanin ita daular Byzantine da daular Farisa Sasaniya. Amma daular Rum ta yamma, tunda ita daular Rum kamar yadda nace muku ta kasu kashi biyu, akwai ta yamma mai headquarter a birnin Rum na Italiya, akwai kuma ta gabas mai headquarter ta a Constantinople, ita ce ta gabas. To ita ce daular Byzantine, ita ce su ne suka yi yaƙi tare da Farisa. To ita daular Rum sarkinsu shi ne Kaisar, wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Kaisar Herakl. Kaisar wato laƙabin sa ne, Caesar shi ne laƙabin sarkin Rum, kamar yadda Fir'auna yake laƙabin sarkin a Misra, kamar yadda Kisra yake laƙabin sarkin Farisa. To su daular Farisa sarkinsu Kisra ne. To suna yawan wannan yaƙi a kan yadda za su ci ƙasar Sham. To sai suka yi galaba, sai su Farisa suka yi galaba a kan Rum, shi ne Allah ya ambata ya ce an ci galaba, an yi galaba a kan Rumawa. Fi adin al-ard, a mafi kusancin ƙasa, ba a faɗi ƙasar ba, saboda abu ne wanda yake sananne gare su tunda labari ya zo musu. To sai Allah ta'ala ya ce wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, to su kuma Rum bayan galabar da aka yi a kansu sayaghlibun, za su yi galaba, wato za su yi galaba a kan Farisa. Fi bid'i sinin, a cikin yan tsirarun shekaru, a cikin yan tsirarun shekaru. Ko kun ga yana daga cikin wannan, yana daga cikin ba da labarin gaibu. Allah maɗaukacin sarki ya ba da labarin cewa su Rumawa da aka yi galaba a kansu za su yi galaba. Yayin da za su yi galaba ɗin nan yaushe ne? Fi bid'i sinin, a cikin yan tsirarun shekaru. Al-bid'u a Larabci shi ne daga shekara uku zuwa shekara tara, wato ba za su wuce shekara tara ba za su yi galaba a kan Farisa. Sai Allah ta'ala ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'd, dukkan al'amari na Allah ne shi kadai. Min qablu, a gabanin, a da can al'amarin nasa ne wa min ba'd da kuma anan gaba ma al'amari na Allah ne gabaki daya wato al'amarin nasara na Allah ne wato dukkan wani abu da yake faruwa daga Allah ta'ala yake iyawar mutum da sabubba da dabarunsa ba su ne suke tasiri ba ba asbab ne suke tasiri ba Allah madaukakin al'amarin na Allah ne to Allah madaukakin sarki yana nanata wannan dan ya ladabtar da mu cewa dukkan abu idan ya faru kada mu rinka duba asbab mu rinka duba qada'u mu rinka duba al'amarin Allah cewa Allah ne yake to dan ishara ga cewa ita nasarar Farisa akan Rum wato wannan abu ne wanda yake daga wajen Allah domin al'amarin nasa ne kafin Farisa su galaba akan Rum da bayan ma sun yi galaba akan su al'amarin din na Allah ne to Allah ta'ala yace wa yawma idin a wannan rana ranar da Rumawa za su galaba akan Farisa yafrahul mu'minuna bi nasrillah mu'minai za su farin ciki da nasarar Allah wato za su farin ciki da nasarar da Allah ya ba mu Rum akan Farisa ita ce nasrullah idan za su farin ciki da nasarar Allah saboda abinda ke cikin sa na gaskiyar alqur'ani cewa ai Allah ya faɗa lillahi ya faɗa fi bid'i wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin to randa rum za su galaba akan Farisa mu'mini za su farin ciki farin cikin su saboda na farko daular ahlul kitab sun yi nasara akan daular mushrikai saboda haka dariyar da aka yi musu yanzu su ne kuma za su yi dariya domin wanda aka ci nasara a kansa sannan aka zo aka juya hali aka ba shi nasara wato farin cikinsa ya fi wanda shi kawai nasara ce ta zo masa daga farko wanda da ya faɗi sannan kuma aka zo aka juya wanda ya faɗar da shi ya zamanto shi ne a ƙasa shi kuma yanzu shi ne a sama wannan ya fi daɗi shi ya sa Hausa suke cewa ramuwar gayya ta fi gayya ciwo to kaga wannan shi ne abinda Allah ya nuna mana kenan wa yawma idin yafrahu almu'minuna bi nasrillah da lokacin da zaka tabbatar da nasara Allah ya baka to wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da mu'mini za su yi farin ciki na biyu dalilin da mu'mini za su yi farin ciki cewa abinda Allah ya faɗa ya tabbata gaskiya saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ana ba shi labarin gaibu daga Allah kuma alqur'ani gaskiya ne da shi Allah ya faɗa kuma ya tabbata mu'mini za su yi farin ciki wato da nasara Allah a fuska ta uku shine abinda riwayoyi suka nuna kan cewa a ranar da za a yi wannan nasarar to ranar nan ranar sulhun Hudaybiya ne a ranar sulhun Hudaybiya wanda Allah ta'ala ya ce inna fatahna laka fath'an mubina cewa kamar yanda Allah ya bada nasara akan Rum to gashi Allah ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara a sulhun Hudaybiya tunda kun san sulhun Hudaybiya duk da ba a yi yaki ba amma Allah ya kira shi al-fathul mubin nasara ce domin wata riwayar ta malamai wata riwaya ta tarihi ba a ayyana yaushe ne Rum suka yi galaba ba waɗansu suka ce a ranar yakin Badr ne waɗansu suka ce a shekara ɗaya kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce a shekarar sulhun Hudaybiya shekara shida bayan hijira wato shekara biyar kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kusan ya dace da abinda tarihin yaƙoƙin da aka yi tsakanin Farisa da Rum suka nuna akan cewar yaƙi na ƙarshe da Hiraqul yayi da Farisa shine yaƙin Ninawa wanda abinda kawai ya tsare shi da kaiwa headquarters su shine abin nan ruwa da ya taso a kogin Nahrawan ya hana shi ƙetarewa da sai ya danganta har ya zuwa ga headquarters Farisa shi Hiraqul to a lokacin ne ya samu nasara a shekara ta 627 bayan haihuwar annabi bayan ta kalandar Kirista shekara 627 shekara wato biyar kenan kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a lissafin kalanda rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 632 ne to kaga wannan ya dace da lokacin sulhun Hudaybiya. Sulhun Hudaybiya a shekara ta 6 ne bayan hijira, a shekara ta kaga shekara 5 ta 5 din da ta biyo baya shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, tun da ya rasu a shekara ta 11 bayan hijira, ya cika shekara 10 an shiga ta 11. To saboda haka wannan yana karfafa cewar Rome sun yi galaba akan Farisa a shekarar da aka yi sulhun Hudaybiya. Kuma a shekarar nan ne shi Hirakul ya bar headquarters daga Hims dan yayi bakance, kamar yadda tarihi ya nuna cewa in ya ci nasara akan Farisa zai tafi a kafa tun daga Farisa, tun daga Hims har zuwa Baitul Maqdis. Kuma da ya je Baitul Maqdis, a nan wasiƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo masa, a nan yake a kira masa Larabawan Quraysh, aka kira masa Abu Sufyan. A nan cikin tambayoyin da ya yi, ya tambaye shi shin yana ha'inci in kun yi alkawari da shi, ya ce a baya ha'inci, ya ce amma muna cikin yarjejeniya da shi a yanzu, ba mu sani ba ko zai yi ko ba zai ba. Ya ce wannan shi ne kawai ya dan bashi dama ya dan cusa wata magana. To kaga ya nuna cewar Hirakul haduwarsa da Abu Sufyan bayan sulhun Hudaybiya ne, tunda Abu Sufyan yake yanzu muna cikin muddar sulhu. Saboda haka wannan yake karfafa cewa galabar da Rome suka ci akan Farisa, wanda Alkur'ani ya faɗa shine wanda aka yi a Amul Hudaybiya, wanda kuma tarihi yake nuna a shekara ta 627 ne. To wannan shine fuska ta uku ta farin cikin muminai da zafi, cewa a ran da Rome za su yi nasara akan Farisa, a wannan rana muminai suna farin ciki da nasarar Allah, cewa Allah ya ba su nasara, Allah ya sauka musu da inna fatahna laka fath'an mubina. Dan wannan surar duk da ba a yi haƙi ba, ita ce ta tabbatar ma da musulmi cewa Allah maɗaukacin sarki haƙiƙa ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara bayyananna. Yansuru man yasha, Allah yana ba da nasara ga wanda ya so, wato yau ya ba mu waɗannan ko bai ba mu waɗannan, abin a hannunsa yake. Saboda haka wannan zai sa mai nasara kada ya rudu da ƙarfinsa, kada ya rudu da iyawarsa, kada ya rudu da dabararsa. In yau shi ne gobe ba shi ne ba. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, haka waɗannan ranaku suke muke jujjuya su tsakanin mutane. Ba tunda gashi Allah ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'd, al'amarin na Allah ne a gabanin nasara da bayan nasara. Haka dalika wanda kuma ya kare, kada ya yanke ƙauna. Likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataku, kada ku yanke ƙauna akan abin da ya kubce muku, kuma kada ku rinka fariya akan abin da ya ba ku. Kusan cewa lillahi al'amru min qablu wa min ba'd. An ce Imam Malik rahmatullahi alayhi da ajalinsa ya sauka, wannan ita ce karshen abin da ya faɗa, lillahi al'amru min qablu wa min ba'd. Da ita ya cika, da ita ya cika, lillahi al'amru min qablu wa min ba'd. Wannan tauhidi ne da ya haɗa kadaitowar Allah da tauhidi da kaddara. Tauhidi da kaddara shi ne zai sanya ka ba za ka yi fariya da alfahari ba in kana sama, kuma ba za ka yanke ƙauna ka zauna kai ta tagumi ka ga cewa kai ka mutu ka lalace ka gama yawo ba idan ka rasa. Saboda Allah maɗaukacin sarki yana jujjuya abubuwa yanda ya so, yan suru manya ta yana taimakon, yana ba da nasara ga wanda ya so. Wa huwa al-azizur rahim, shi ne al-aziz mai buwaya mai rinjaye, wanda dukkan wanda babu wanda ya isa, babu wanda ya isa ya ije abin da ya yi. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum, in Allah ya baku nasara babu mai galaba akan ku. Wa in yahzulukum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di, in kuma ya ki baku nasara ya tabar da ku, wane ne wannan wanda zai baku nasara ba shi ba? Babu. To shine kun ga sai ya dace ya sifanta kansa da sifar izza jalla wa ala. Kuma yace ar-rahim, shi mai jin kai ne, yana daga cikin jin kansa, wato ya ba da izza ga wanda da an kastantar da shi ya ji kansa ya ba shi nasara, da an yi galaba a kansa, da an yi masa dariyar kisa, to cikin rahamarsa sai ya ba shi, sai ya daga shi, duk abin Allah ne. To ya dace kun ga wannan yana daga cikin wurin da wannan sifofi guda biyu haka suka zo Allah ya maimaita su a cikin suratul shu'ara, inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka la huwa al-azizur rahim, haka Allah ya maimaita ta a cikin wannan sura. Izza da rahama, izza take sanya wato mai ishara ce ga karfin Allah da babu abin da zai iya ije masa in yayi nufin yin abu dole sai yayi ba wanda ya isa ya fito na fito da shi buwaye ne ba wanda ba abin da zai buwaye shi ba wanda zai buwaye shi to kaga wanda yake da wannan sifar sai kai tsammanin kama kar ya tare da shi to amma kuma Ar-Rahim mai jin kai ne tare da izzatarsa kuma yana da rahama yana da yin ihsani da nufin ihsani in kuma ya so ihsanin sa ga wanda zai mai ihsani tunda shi azizu ne ba wanda yake hana shi to saboda haka yin tawassuli da waɗannan sifofi wajen neman rahama ya dace saboda yanda Allah madaukakin sarki ya ambace su sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa'adallah wannan alƙawari ne na Allah wato Allah madaukakin sarki ya yi wannan alƙawari la yukhlifu Allahu wa'ada Allah baya saba alƙawarinsa saboda ba zai yi Allah madaukakin sarki ya karya ba dan Allah ya saba alƙawarinsa sai ya zama to Allah ya yi karya kenan wanda yake kuma mustahili ne wanda zai karya ai sai matsoraci shi yasa shugaba baya karya idan shugaba ya yi karya to bai cancanta ya zama shugaba ba saboda duk wanda zai yi karya to zai yi karya ne idan yana jin tsoron wani abu to shugaba ka bai kamata ya ji tsoron komai ba sai dai mu yanzu saboda yanda shugabancin yake shugaba yana jin tsoron ƙuri'a saboda haka wannan sai ya sanya shi ya karya to amma idan da ya san cewar shi shugaba ne yana da wannan shekara hudun duk abin da zai yi yayi in an sake zabunsa a zabe shi in ba a zabe shi ba kar a zabe shi ya dai yi shekara hudun ta to da kamata ya ji tsoron kowa ba ballantana haye karya karya ba ta cancanta ga wanda yake shugaba to shi yasa mustahili ne Allah madaukakin sarki ya alƙawari ya saba alƙawari saboda wanda za ka ga yayi alƙawari ya saba alƙawari to dan tsoro ne ta hada da shi matsoraci shine yake wannan amma wanda yake baya jin tsoro wanda yake wato mai gaskiya wanda yake mai gaskiya baya jin tsoron karya ai baya jin tsoron komai ba zai karya ba ba zai saba alƙawari ba Allah madaukakin sarki yayi wannan alƙawari a wato abin nan da ya faɗa na cewa wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun wannan jumlar alƙawari ce na Allah wato Allah yayi alƙawarin cewa su bayan galabar da aka yi musu za su yi galaba to wannan alƙawari ne na Allah kuma Allah baya saba alƙawarinsa walakin aktharun nasi la ya'lamun amma mafi sai dai mafi yawan mutane ba sa sanin wannan wato ba sa sanin cewa Allah madaukakin sarki yayi wannan alƙawari cewa zai taimaki wanda ya so ya taimake shi saboda ba su yi imani da saƙon Allah da Allah ya saukar akan manzanninsa ba mabiya manzanni su ne kaɗai suka san wannan amma mafiya yawan mutane ba sa sanin wannan cewar Allah ya yi alƙawarin taimakon wanda ya so kuma ko sun sani suna mantawa sai su rinƙa mu'amala irin mu'amalar wanda bai sani ba inda mutum ya san cewa Allah ya yi alƙawarin taimakon wanda ya so ya taimake shi kaga ai ba zai daina ɓata lokacinsa ba wajen neman taimako wajen ƴan dabo wajen matsafa wajen bokaye sai ya nema a wajen Allah tunda Allah madaukakin sarki shine yake taimakon wanda ya so kuma in ya taimaki wanda ya so din nan shi al-aziz ne ba wanda yake ije abin da ya hukunta fuska ta biyu ta tafsirin wannan ayar walakin aktharun nasi la ya'lamun shine ana mu'amalar ya'lamuna inna mu'amalar fi'lil lazim wato sai dai mafiya yawan mutane ba su da sani wato jahilai ne mafiya yawan mutane jahilai ne bi ma'ana jahilai ne da al'amarin Allah jahilai ne da haƙiƙanin yadda abubuwa suke gudana wanda kuma wannan shine waki mafiya yawan mutane a cikin jahilci miki na yanda wato Allah yake gudanar da sha'anin halitta sha'anin rayuwa shi yasa muke ta handan bandan a cikin duhu shi yasa muke wahalar da kanmu amma idan muka tasirantu da ilimin annabawa to sai mu fita daga cikin wannan sai mu huta mu hutar to wannan rashin sani shine yake sanya mutane suke kamakame suke barin wato abinda yake shine ainihin sababin da yake kawo nasara su je suna neman ta a wajen wanda yake wato da'ufa talibu wal matlub mai nema da wanda ake nema daga wajensa duk sun raunana ba su da abin da za su iya yi kuma da yawa mutane za ka ga abin da suke kenan shi yasa yanzu a cikin al'ummarmu al'umma wadda take a cikin karni irin wannan wanda ake ganin kan cewa an yi ci gaba babu an yi galaba akan canface-canface amma za ka yi mamakin irin wato yanda matsafa suke abin da suka ga dama tare da waɗanda ake ganin su ne wayayyu su ne sanannu da digirgirodinsu da mukamansu na gwamnati da ci gabansu da yawace-yawacensu a duniya da karance-karancensu amma ka je ka samu wani wanda yake a jahili putik wanda kana ganinsa kaga shaitan amma haga yana tafarfe yana juya su inda yasu ya ba su ka'idodi kuma ba za su tsaya akan waɗannan ka'idodi duk ba wani abu ne ya kawo wannan ba illa walakinna aktsaran nasi la ya'lamu mafiya yawan mutane ba su da sani Allah ka ba mu sani to ya'lamuna zahiran min alhayati dunya za mu tashi anan insha Allah in Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk